Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato ta kan zarabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a jamhuriyar Niger, hukumar zaben kasar ta bayyana cewa akwai yiwuwar cewa cikin daren yau Alhamis ta kammala tantancewar kalaman ƙarshe da suka rage daga cikin waɗanda ake jiran su shigo daga gundumomi 266 na kasar. Haka kuma a daidai lokacin da ake samu hare-haren ƴan Boko Haram musamman a jihohin Borno da kuma Adamawa, ɗan majalisar wakilai sun nuna damuwarsu kan lamarin. Sannan muna tafa da hoto na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz zai gabatar mana da shi. Baya ga haka, za mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. To amma duk kafin nan, bari mu fara kashin labaran duniya.
Assalamu alaikum. Mutane biliyan 7.8 na duniya suna shirin yin bankwana da shekarar 2020, amma ba tare da abubuwan da aka saba da su ba da kuma taron jama'a sakamakon annobar coronavirus. Kananan kasashen tsakiyar tsibirin Pacific na Tonga, Samoa da Kiribati su ne na farko da suka fara maraba da shekarar 2021 saboda wurin da suke kan layin kwanan wata na duniya tare da manyan kasashe na yankin masu ƙarfi na New Zealand, Australia, Japan, Korea ta Kudu suna biye. Garin Auckland mai tashar jiragen ruwa na New Zealand ya karaɗe da shagulgulan bikin sabuwar shekara tare da wasan wuta da aka yi a fitaccen dandalin Sky Tower, yayin da mazauna suke bikin murnar nasarar da tsibirin ya samu a yaƙi da annobar coronavirus, wanda ya bada adadin waɗanda suka kamu da cutar 2,162 da kuma waɗanda suka mutu 25 kacal. A kasarin bukukuwan murnar da ake yi a duniya da ke nuna canji, ko dai an takaita su ko kuma an dakatar da su, yayin da jami'an gwamnati suke faɗi tashi don hana ƙaruwar adadin waɗanda suke kamuwa da cutar. Shugaban masu rinjaya majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell, babban ɗan jam'iyyar Republican, ya faɗa jiya Laraba majalisar dattawa ba za ta hanzarta ɗaukan ƙudurin majalisar wakilai na ƙara kuɗin tallafin annoba ga yawancin Amurkawa zuwa $2,000 daga $600 na yanzu. Sanatan na jihar Kentucky ya ce ƙudurin majalisar wakilai ba shi da wata hanya da za ta hanzarta wuce majalisar dattawa. Yayin da za a rantsar da sabuwar majalisar a ranar 3 ga watan Janairu, babu wani takamaimai abinda in har akwai mataki da majalisar ta yanzu za ta ɗauka. Ba tare da ɗaukan mataki ba, ƙudurin majalisar zai ƙare. ‘Yan Democrat sun jima suna goyon bayan biyan kuɗi da yawa, kuma majalisar mai rinjayen ‘yan Democrat ta amince a ƙara kuɗin zuwa $2,000 bayan da shugaba Donald Trump ya fara yin kira a ƙara kuɗin. Shugaban ƙasar ya sake jaddada matsayinsa a ranar Laraba. Wani saƙon Twitter da ya wallafa ya ce ku hanzarta da sauri $2,000. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ta hukumance gwamnatin China ta amince da allurar rigakafin COVID-19 ta farko da kamfanonin harhaɗa magunguna na China suka samar. Hukumar kula da magunguna ta ƙasar ta sanar yau Alhamis cewa ta ba da izini tare da sharaɗi ga rigakafin da cibiyar nazarin halittu ta Beijing ta samar, wani reshen kamfanin Sinopharm mallakar ƙasar. Hukumar da take saka ido ta amince da rigakafin ne kwana ɗaya bayan da Sinopharm ya ce allurar rigakafin tana da inganci har kashi 79.3 cikin 100 akan cutar coronavirus a wani babban gwaji na ƙarshe. To sai dai kuma masana daga waje suna saka ayar tambaya akan ikirarin Sinopharm, inda ba su samar da bayanan da ake bukata da za a iya tabbatarwa ba. Sabuwar allurar rigakafin da aka amince da ita tana ɗaya daga cikin guda biyar da kamfanonin China suka samar da tuni aka fara gudanar da su a ƙarƙashin shirin nan na gaggawa, yayin da suke ci gaba da gwaji kashi na uku. Sama da allurar rigakafin miliyan 4.5 aka yi tun watan Yuli ga ma'aikata masu muhimmanci da kuma mutane da ake ganin suna da haɗari sosai na kamuwa da cutar, ciki har da miliyan 3 tun tsakiyar watan Disamba. Jami'an lafiya a jihar California ta ƙasar Amurka sun ce wani mara lafiya a jihar ya kamu da sabuwar nau'in coronavirus da aka fara ganowa a Birtaniya. kuma da alama za a ƙara gano wasu da suka kamu a Amurka. Jihar California ce jiha ta biyu da aka samu sabuwar nau'in COVID-19 biyo bayan wanda ya kamu a jihar Colorado a farkon wannan makon. Kamar yadda batun yake da wanda ya kamu a Colorado, ma'aikatar kula da lafiyar al'umma ta California ta ce mutumin da ya kamu da cutar a can shi ma ba shi da tarihin yin tafiya. Ma'aikatar lafiya na jihar California Magali ya bayyana lamarin da abin damuwa, kuma ya jaddada muhimmancin sanin hanyoyin kare yaduwar coronavirus kamar saka abin rufe fuska, ba da tazara, zama a gida da kuma gujewa tafiye-tafiye. Babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka Dr. Anthony Fauci ya ce da alama wannan mu'amala tana sa kwayar cutar karfin yaduwa daga wani mutum zuwa wani. A lokacin da yake tattaunawa ta yanar gizo ranar Laraba tare da gwamnan jihar California Gavin Newsom, Fauci ya ce yaduwar kwayar cutar na nan yadda aka saba, kuma ba mamaki a samu karin waɗanda za su kamu da sabuwar nau'in COVID-19 a ƙasar.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko a jamhuriyar Niger, hukumar zaben kasar ta bayyana cewa akwai yiwuwar cikin daren nan Alhamis ta kammala tattace alƙalaman ƙarshe da suka rage daga cikin waɗanda ake jiran su shigo daga gundumomi 266 na kasar. Abinda ke nuna yiwuwar fitar da kammalalan sakamakon zaben na ranar Lahadi 27 ga watan Disamba a gobe Juma'a 1 ga watan Janairu shekarar 2021, kamar yadda mataimakin shugaban hukumar Dr. Aladuwa Amada ya bayyana a hirarsu da wakilinmu Sula Mamuna Barma.
To yanzu dai a sahiye yau abinda za a ce mun hallaka sakamakon zabe na gunduma 151 kenan cikin gunduma 266 sauran 105, kuma su ma abinda za a ce bisa wannan 105 kin duka sakamakon sun zo a gare mu. Kamar inda kuka sani, sakamakon in ya zo ka an hallaka shi sai an tace shi, sai an diba da kyau da kyau in sakon abinda aka aiko reshonmu suka aiko in daidai ne, duka sai mun yi tankaɗe da rare sai mun diba, daga nan ne ake wallawa shi bisa talabijin da radio na ƙasa. Kenan insha Allahu sai mu ce aiki ya kankama, kuma daga nan zuwa lokaci kaɗan a inda dai muke tamani, ko dan makomi na Allah ne abinda muke tamani daga nan zuwa daren yau a ce duka sakamakon da ke da kwai an wallafa shi ɗan ƙasa sun sani.
Akwai yiwuwar gobe Juma'a a bayyana kammalalan sakamakon gaba ɗayansa?
kamar inda doka ta ce a ƙudurinta na 156 sai ke sakamakon zaɓe na shugaban ƙasa da na 'yan majalisa, hukumar zaɓe tana da kwana 5 ta wallafa shi, kuma ta kwaɗi inda ake ciki, kuma ta miƙa wannan sakamakon zaben wajen kotu koli mai kula da harkokin zaɓe. Kenan da inda take insha Allahu gobe Juma'a, inda da ran da lahiya za mu ba da duka rafka na wannan zaɓe na shugaban ƙasa da na 'yan majalisa.
Sai dai jama'a na ƙorafi akan cewa akwai jan kafa ko jinkiri sosai wajen bayyana sakamakon, kuma ayyukan da kuke gudanarwa sai ne.
To ka san aiki in baka kware ciki ba, koko in baka san bakaka aikin yake gudana, kana iya faɗin albarkacin bakinka. Abin da yasa wannan ba sai ko bane, kun san shi zabe ne na ƙasa, kuma wanda yace zabe surtush zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa, ya kamata a ce duk abin da zamu faɗi abin da yazo daga ruhun zabe ne, abin da yazo daga reshinan mu na jahohi. Kenan ko sun aiko mana sai mun tsaya mun tace mun tantance mun tabbata ke wannan abun hakanan ne kan nan mu hallawa, tunda bin mu so mu hallawa abin da zai kawo rudani a cikin ƙasa. Kun ji abin da yasa mutane suke gani ba tsaiko kamar tsaiko ne, ba tsaiko bane ba, shi ka san abin da zaka yi da abin da zaka yi kai shi kamar inda doka ta ce, kuma ka kiyaye, tunda abu ne wanda yana da hatsari da yawa.
To madalla a gaida Sula Mamuna Barma. A daidai lokacin da ake samun harhare ƴan Boko Haram musamman ma a jihohin Borno da kuma Adamawa, ƴan majalisar wakile sun nuna damuwarsu kan lamarin. Daga Adamawa ga Ibrahim Abdulaziz dauke da rahoton.
cikin kwanakin nan dai an samu hare-hare ƴan tada kirba na Boko Haram a wasu yankunan arewa-maso gabashin Najeriya, musamman ma a jihohin Borno da kuma Adamawa. To sai dai kuma da suke nuna damuwar su game da sabbin hare-haren da mayakan na Boko Haram ke kaiwa cikin kwanakin nan, ƴan majalisar wakilan Najeriya sun bayyana lamarin da abin takaici da kuma ke bukatan tashi tsaye. Honorable Abdulrazak Namdas, da ke ma zama shugaban kwamitin hakokin soji na majalisar wakilan, ya ce wannan lamari na ku hana su bacci.
A ƙarshen gaskiya mu zaɓaɓɓu a majalisa, musamman ni da nake ciyaman na kwamiti na sojoji, zan iya ce ba mu ji daɗi yadda ƴan Boko Haram suka kai hare-hare zuwa gargida da wasu wurare a cikin kwanakin nan ba. Amma gaskiya mun kuma jinjina ma sojoji, don lokacin da na samu labari cewa sun shiga gargida, na yi sauri na samu zantawa da shi brigade commander na wanda yake nan Yola, kuma kafin same shi ma shi already yana kai, kuma ya kara bani assurance cewa insha Allah za su ci karfin, kuma da idan Allah din sun samu sun ci karfin wannan, don mun samu labarin cewa ai daga tashar Alade suka biyo don su samu shigan gargida. To wannan abin ba mu ji dadin ta ba.
Ko a baya dai sai da ma ƴan majalisar wakilai da na dattawa suka buƙaci da a sauke shugabannin sojin ƙasar, tare ma da gayyata shugaba Buhari da ya bayyana a gaban majalisar dattawa domin ba da bahasi game da tabarbarewar tsaro, gayyata da ko shugaban ma bai je ba. To wai ko shin ma akwai abin da ƴan majalisar ke yi game da waɗannan sabbin hare-haren da ake kaiwa?
A majalisa mun ɗauki matakai da yawa, because maganar rashin tsaro abun ba waje ɗaya take ba. To mun yi kuduri ba iyaka, kuma gashi ma mun yi kasafin kuɗi wannan muka yi amince da ita, a cikin ma mun yi kokari mun sa taimaka ba sojoji abin da ya kamata a basu domin su ci gaba da wannan yaki a taimakon mutane, kuma mun drawing attention na federal government a cewa sojojin da nan suke yaki su tabbatar cewa an ba su dama, irin allawas nasu ana biya su akan lokaci, domin wannan mutumin da yake bakin daga ya baro familinsa, gidansa yana jeji, to da zai yi kyau duk lokacin da hakkinsa ya fito a tabbata an biya shi wannan hakkin.
Haka nan kuma ƴan majalisar sun ma buƙaci jama'a da suke taimakawa wajen bada bayanai, tunda aikin tsaro kamar yadda masana ke cewa ba na mutum guda ba ne.
Da zan yi ga al'umma shi ne, soja, police da wani ɗan sandan ciki su ma mutane ne kamar mu. In akwai wani bayanin sirri da za a iya taimake su da shi a gani da za a kama mutane, miyagun mutane, zai yi kyau don Allah ringa taimakawa, don mutane nan suna zama da mu, suna cin abinci tare muna mu'amala da su, suna amfani da wayansu a cikin mu. To in akwai inda mutum yake da gane yana da labari wanda zai taimaki jami'an tsaro su damke irin wannan mutane, ko a san ina suke, abin zai amfane mu, zai tabbata cewa don su ba mala'iku bane, ƴan uwa ne kamar mu, kamar jami'an tsaro. Kan ba da mun tsaya mun taimaka musu da wasu bayanai ba, yana da wahala mu san ya za kasance.
Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz, ta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mita 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. To yanzu kuma ga Ibrahim Abdul Aziz da rahoto na musamman.
Yanzu haka dai, ƴan awanni ne ma suka rage da ya adabo da shekarar 2020, shekarar da ba za ta manta da ita ba. To wai ko mai dadi haka da ba za a manta da wannan shekarar ba?
Sunana Sani Abubakar mai nasara. A gaskiya wannan shekaran abinda ba zan manta da shi ba, na farko shine maganar COVID-19 wanda ya zo. A gaskiya an ajiye mu a gidajenmu mun gagara zuwa neman abinci, suka yi mu'amala da mutane ma ya gagara, wayansu kuma ko zuwa aikin ibadu, majami'u, masallatai, duka abun ya gagara. Shine abun da dai a duniya ka a yanzu, dan wanda yake duniya ba zai manta da 2020 ba.
Sunana Jauro Mai Samari. A wannan shekara abubuwa da yawa sun faru wanda mutum ba zai taba bantawa da su ba, amma abun da yafi daga mun hankali wanda ya zauna ya gina gida a bindin zuciya na ya zauna shine abun da ya shafi tabarbarewan wato tsaro, musamman ba wajen garkuwa da ake yi da mutane. Ni dinnan yan uwa na har uku akai garkuwa da su, idan ka je can bangaren Gimbu yan uwa na da akai garkuwa da su suna da yawa, ciki ma har da dan majalisa mai wakiltar yankin mu na Guroje shi ma an yi garkuwa da shi, ga yan uwa na a yankin Mai Samari da sauransu, duka wayannan an dauko su an tafi da su ne ba san wa suka yi abun ba, duka dai a cikin wannan shekara ta 2020.
Matsalar cutar corona ta ko shafi fannoni da dama, kama daga kiwon lafiya, kasuwanci da kuma walwalan jama'a. To wai koya cutar ta shafi yan kasuwa? Gare ta bakin shugaban kungiyar yan gwarnar jihar Adamawa.
To kana magana da Alhaji Isa Adamu, sita chairman na Gwaru Traders Association Adamawa.
Talle asara da zan iya cewa ta jawo wa kasashe ba ma yan gwari ba, ta zawo wa duniya gaba daya. Asara ce wacce ba za ta iya musaltuwa ba, domin harkoki ne da suna tafi suka zo suka tsaya. Duk abun da aka ce an dakatar da shi na sakan na agogo, to yana iya baci na kusan awa guda. To kaga wannan asara Allah ne san iyakacin abun da aka tafka, ba wai yan gwari kadai ba. Wannan duniya ce, ko kwance Najeriya mu da muke ciki, ko kwance jahar mu ta Adamawa, ko kwance local government namu da muke ciki, wannan kan an yi asara. Sai dai mu ce Ubangiji Allah kara karya ma sake nuna mana makamanci irin wannan annoba da muka gani a rayuwar mu da ma wa'annan da zasu wa baya.
Na COVID nan tin kenan, bayan shi kuma fadi menene ya faru wanda kana fatan kada Allah mene ta shekar da mushi.
To alhamdulillah akwai yanayin tsaro da muke fama a ciki, kan nafas, barayi, yan Boko Haram da shauransu. Ya gagara ya samarwa da kasa na zaman lafiya da kuma yadda za ta tafi, kowa ya ci gajiya ko kuma ya more wa al'amarin. Wannan ma ina roƙon Allah kar ya ƙara nuna mana irin wannan bala'i da muke ta gani a baya. Muna roƙon Allah Ubangiji Allah ya kawar mana da shi. Allah ya sa dukkan al'ummar duniya ma su fita daga cikin irin wannan yanayi, ko kuma waɗannan ba su yi gaba kar Allah ya shiga da su. Waɗannan suka shiga Allah ya fitar da su.
Su ma dai manazarta sun koyi bahasi dangane da wannan shekara ta 2020. Muhammad Ismail, wani da ke bin diddigin lamuran yau da kullum, ya bayyana da suke kallon wannan shekara da kuma shawarar cewa
shekarar nan ta 2020 shekara ce wata zo mutane kusan za a ce kamar abaibai, saboda abubuwa da dama marasa daɗi sun abun nan sun faru, musamman ma a Najeriya ta bangaren abun da ya shafi rashin tsaro, wanda kusan a wannan shekara an saci mutane da yawa. Mutane hatta maganin ma zuwa noma sai kasance mutane ba sa iya noma, aka samu matsala kamar ta yunwa saboda rashin abinci. Sannan kuma sai ga uwa uba maganin coronavirus, ita ma ta zo da nata matsalolin, wanda ya kasance a wasu wurare kamar jihar Kaduna, ina jin an rufe jihar Kaduna ta kai wurin wata uku. Abubuwan da gaba ɗaya sai kasance ya jawo tabarbarewan tattalin arziki da kuma tabarbarewan abin da mutane suke samu, sai kasance ma abin da za a sa a baki yana zama mutane babban matsala. To yanzu dai halin da Najeriya take ciki kenan, sannan kuma abin da kuma yake jawo hankalin mutane musamman wanda suke sharhi shine abubuwa kayayyaki na masarufi da na abinci sun yi tashin goron zafi, wanda zai kasance idan da can kana da 10,000 abin za ka siya da 10,000 yanzu kila sai kana da 40,000 za ka siya. Sannan bacin wannan tashin goron zafi da kayayyaki suka yi, ga kuma matsanancin talauci, mutane ba su da abin hannu balle a ce sun siya. So yanzu dai wannan dai shekara da aka wannan shekara ta 2020 din nan an samu kalubale musamman ta rayuwa, sannan kuma musamman ma banda bangaren security da kuma bangaren rashin lafiya, wanda an samu mace-mace kamar a Kano lokacin da aka yi rufe mutane din nan, an samu mace-mace da shauransu. To duk wannan abubuwa ne wanda suka faru a cikin wannan shekara ta 2020.
Ita ma dai matsalar tsaro na ko cikin babban matsalar ta addabi jama'a wannan shekarar da ake adabu. To sai dai kuma a kullum hukumomin tsaro kan yi tutiyar cewa suna kokarin dakile wannan matsala na tsaron. DSP Suleiman Yahanguroje, da ke zama kakakin runa na 'yan sannan jihar Adamawa, ya ce su ma al'umma akwai rawar da ya kamata suke takawa ba wai kawai ake zura wa jami'an tsaro ido ba.
Game da matsala na ta'addanci dai har ila yau rundunar yan sanda suna nan suna haɗaka da jami'an sojoji domin mu tabbata hakan nan bata sake faruwa ba. Sannan kuma duk matakan da ya kamata a ɗauka na inganta tsaron muna nan muna kan bakanmu, kuma in Allah da za mu ɗauki matakai mu saurara harkoki na tsaro har illa masha Allah.
To wai ko me ya kamata ma a fi mai da hankali a wannan sabon shekarar ta 2021 da za a shiga gobe? Haila yau dai ga tabakin shugaban kungiyar ƴan gwari da kuma shi dan jarida Muhammad Ismail.
Abinda kan makamata Buhari yayi shine ya nemi haɗin kan al'umma, ƴan ƙasa, ya nemi haɗin kan malaman mu da na Kirista da na Muslim, da azo a zauna ayi addu'a, da kuma a nemi masu ba da shawara, kuma a ringa aiki da shawarwarin da aka ba wayar din. Shine magana. Domin shawara ita mutum ya zo baka dole ne wajibi ne sai ka tsaya ka zauna ka tace. Amma ya zama kamata idan aka zo aka ba da guda goma a ce an tsaya an tace din, an zo an yi amfani da wasu, insha Allah za a samu sauki a nan.
Me kuke hasashe kuma zai faru a shekarar 2021?
To yanzu dai maganar da ake yi gwamnati ta an ce akwai recession, wanda ko da yake dama recession din nan ba wai sabon abu bane, talaka na Nigeria yana cikin recession. To sai dai yanzu abinda muke sa rai shine na farko dai gwamnati maganar tsaro din nan ya kamata ta tsaya tsayin daka ta ga cewa ta warware abin nan maganar tsaro, saboda idan ba shi yanzu maganar da ake yi kwashe yaran da aka yi a kankara ya sa a rufe makarantu. To ba makarantu ba, duk wani abu idan ba dauki mataki akan harkar tsaro ba, ba samu tsaro ba. Noma dai kowa sani yanzu ba a zuwa noma akasari kamar jihohin Katsina, Zamfara, Kaduna da bangaren Niger State da shauransu. So idan ya kasance ba dauki wani mataki akan wannan magana ta tsaro ba, to maganan abincin da mutane za su ci mafa sai ya zama abun nan, mutane za su samu abun tausayi. Sannan kuma ga border din da aka bude, mu muna magana cewa tunda dai abinci bai wadata ba, ya kamata Buhari ya saki maganan a shigo da shinkafa, a shigo da abinci tukuna. Idan an samu wadata, an samu abun nan tsaro da shauransu, daga nan sai a fara maganan a hana shigowar shinkafa. Amma yanzu ba ku da shi a ƙasa, mutane suna cikin yunwa, abincin ya yi tsada. Maybe idan aka shigo da shi, aka shigo na wajen ne za a dan samu sauki. To jama'a fa abin da suke bukata shine sauki. Dan idan ba saukin nan, mutane suna cikin yunwa, suna cikin wahala, maganan tsaron mafi bayan za a warware ta. Dan ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara tada mutane hankali, na farko dai ba abu, da can talauci ne kawai, ba matsalan abinci. To yanzu ga talauci, ga kuma matsalan abinci. Bayan za a yi mutum yana da iyali ya je ya kwana da yunwa, ga su ga kuma sai da zai samu abincin nan ba zai je ko ta yaya ko ta ƙarfi, da ƙarfi zai amfani da ƙarfin shi ya ga abun nan. So maganar abincin nan, food insecurity, ba ƙaramin matsala bane a ƙasa, kuma yanzu maganar da ake akwai shi. So dole ne gwamnati ta tabbatar cewa abinci ya wadata, kuma ta yanda za a yi yanzu shine a bude borders din nan, kayayyakin abinci su rinka shigowa gaskiya.
Kuma da menene dai fata ko shine Allah sa ma a shiga wannan sabon shekara cikin koshin lafiya. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim. Yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mai saurare, barkanku da ganin wannan rana kuma ta ƙarshe a wannan shekara mai ficewa ta 2020, da zamu kawo muku takaitattun labaran wasanni da ke zuwa muku mako-mako daga gidan rediyon mu da Amurka, da kuma fatan ganin sabon shekara mai zuwa na 2021 da rai da lafiya. Amin summa amin. Idan mai saurare na biyo da mu a satin da ya gabata, mun kawo muku bitar yadda ta kasance a duniyar wasanni a Najeriya. A shirin namu na yau za ku ji irin hasashe da kuma fatar da masana harkokin wasanni suke da shi a sabon shekara mai kama nan da wasu 'yan awanni masu zuwa. Sai dai da farko za ku ji cewa hukumar kwallon kafa a Najeriya ta baiwa masu kulob-kulob na kwallon kafa wa'adi da su tabbatar sun kammala yin rajista wa kulob-kulob din nasu zuwa ranar 6 na watan Janairun sabon shekara mai kama, wato 2021. Idan muka koma ga fannin kwallon kafa rukunin mata kuwa, za ku ji cewar hukumar kwallon kafa NFF ta shaida cewa kungiyar kwallon kafa na Super Falcons za su dawo fagen fafatawa a watan Fabrairun sabon shekara mai zuwa na 2021. Rabon Super Falcons din dai da yi wani wasa na zuwa gani sama da shekara guda kenan.
To yanzu kan ga mai sharha kan harkokin wasanni musamman kwallon kafa da irin fatan da yake da ita a shekara mai kama wato 2021 a fannin wasanni a Najeriya.
Sunana Ishola Michael, marubuci labarai a to alhamdulillah dai shekaran 2020 ya zo kuma da yadda Allah ya riga ya wuce. Kole ka dan samu yan aikuwa cikin shekaran duk da haka dai to muna cewa Allah alhamdulillah abin da ya mana. To muna a Najeriya dai muna kare wannan shekara cikin yin ce farin ciki ne a fagen wasanni. Saboda dan baka manta ba makon da ya wuce akwai dan wasan dambe dambin zamani na Najeriya ana cewa Scorpion wanda shi ma yayi kara da wadana da Argentina ya buge shi yanzu ya samu kambune na duniya ajin matsaikaita. To kaga wannan abun farin ciki na yi hanyar dambin ne a nan a Najeriya a Ibadan.
Wato ya ba mu goro kenan,
ya ba mu goron wannan shiga sabon shekara. Kaga wannan zai sa mu shiga sabon shekaran nan da karfi sosai saboda wannan abin da aka samu an yi shi ne last a lokacin Dick Tiger
wajen
Najeriya ne wajen shekaru 57 da suka gabata. Shiga shekara mai zuwa 2021 gaskiya bai zai zo mana da sauki ba saboda a cikin watanni uku na farko za a fara zagayen buga shiga inda za a je buga kwallon duniya. To kuma gasin yanda muka kaya a wancan lokacin da muka buga a wannan muni akan gaba. To abinda ni yanzu ke bani shakka shine ana ranar ta muhawara da na draw zai cika bane ko kuma dai za a sauya shi. To yanzu wannan ana muhawara akai. To kuma har yanzu ita gwamnati ta wajen hukumar da ke kula da wasanni ba su fito kararin sun gaya mana ga abin da ake ciki ba. To wannan ma ya samu a cikin duhu.
Da wannan bayani na Musa Shola Michael nake mana fatan alkhairi a shekara mai kamawa. Abdulwahab Muhammad wanda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaya da Abdulwahab Muhammad yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
Mutane biliyan 7.8 na duniya suna shirin yin bankwana da shekarar 2020 amma ba tare da abubuwan da aka saba da su ba da kuma taron jama'a sakamakon annobar coronavirus. Kananan kasashen tsakiyar tsibirin Pacific na Tonga, Samoa da Kiribati su ne na farko da suka fara maraba da shekarar 2021 saboda wurin da suke kan layin kwanan wata na duniya tare da manyan kasashe na yankin masu ƙarfi na New Zealand, Australia, Japan, Korea ta Kudu suna biye. Shugaban masu rinjaya majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell, babban dan jam'iyyar Republican, ya faɗa jiya Laraba majalisar dattawa ba za ta hanzarta ɗaukan ƙudurin majalisar wakilai na ƙara kuɗin tallafin annoba ga yawancin Amurkawa zuwa $2,000 daga $600 na yanzu. Sanatan na jihar Kentucky ya ce ƙudurin majalisar wakilai ba shi da wata hanya da za ta hanzarta wuce majalisar dattawa. Ta hukumance gwamnatin China ta amince da allurar rigakafin COVID-19 ta farko da kamfanonin harhaɗa magunguna na China suka samar. Hukumar kula da magunguna ta ƙasar ta sanar yau Alhamis cewa ta ba da izini tare da sharaɗi ga rigakafin da cibiyar nazarin halittu ta Beijing ta samar, wani reshen kamfanin Sinopharm mallakar ƙasar. Hukumar da take saka ido ta amince da rigakafin ne kwana ɗaya bayan da Sinopharm ya ce allurar rigakafin tana da inganci har kashi 79.3 cikin 100 akan cutar coronavirus a wani babban gwaji na ƙarshe. Jami'an lafiya a jihar California ta ƙasar Amurka sun ce wani mara lafiya a jihar ya kamu da sabuwar nau'in coronavirus da aka fara ganowa a Birtaniya, kuma da alama za a ƙara gano wasu da suka kamu a Amurka. Jihar California ce jiha ta biyu da aka samu sabuwar nau'in COVID-19 biyo bayan wanda ya kamu a jihar Colorado a farkon wannan makon.
Thomas sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin na misalin karfe 6 na safe a agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan a agogon Ghana. ya sa madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatarwa, sai kuma Julian Leathers Gresham da ta hada mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa kwana lafiya, ma assalam.